À la prochaine.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Baba Yakub makerar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanzi. A yau ranar Litinin 9 ga watan Mayu na shekarar 2022. Yayin da aka buga gangar siyasa a Najeriya, zamu duba halin da ake ciki game da takaddamar tsayar da ɗan takara a jihar Borno, sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasira da Melika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan zamu kawo ku sharhin jaridan Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bomb din Russia ya afka wata makaranta da ke dauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. Gwamnatin yankin Luhansk da ake takaddama a kai, inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana dauki ba dadi tsakanin dakarun Russia da na Ukraine, ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin, amma sauran mutane a makarantar sun mutu. Da alamar mutane 60 da suka rage a karkashin buragudai sun mutu. Gwamna Sahi Hadai ya rubuta a shafin sakonnin Telegram, ya ce harin bomb din da Rasha ta kai ya kashe yaran maza guda biyu da suka hada da mai shekaru 11 da mai 14 a kusa da garin Privila. Harin na baya-bayan nan a yankin Donbas ya zo ne a daidai lokacin da kasar Rasha ta ci gaba da matsakaimi don nuna wasu nasarori a fagen daga a gabashin Ukraine, gabanin bikin ranar samun nasara a yau Litinin don tunawa da kashin da Jamus ta baiwa Nazi a gidan wasan kwaikwayo na Turai na yakin duniya na biyu. Ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar bitalwalin Amurka OFAC a tarihi ya bayyana sunayen kamfanoni da mutane da yake suna taka muhimmiyar rawa ga yaki da kasar Rasha ke yi, da suka hada da shugabannin gudanarwa na manyan bankunan Rasha guda biyu da wani banki mallakar gwamnatin Rasha da wasu rassa guda 10 nasa, sai kuma wani kamfanin kera makamai da gwamnati ke goyon bayansa, da kuma guda 3 a cikin gidajen talabiji da gwamnatin Rasha ke kula da su da ke samar da kudaden shiga ga kasar, a cewar sanarwar ofishin. Ofishin na OFAC yana kuma daukar matakai da za su katsaye hanyoyin da tarayyar Rasha da masu hannu da shuni na Rasha ke amfani da su suna kaucewa takunkumai. Hana Rasha daga samun ayyukan kwararrun Amurkawa masu muhimmanci zai kara matsin lamba kan Kremlin tare da yanke mata ikon gujewa takunkumai da Amurka da abokanta suka sanya mata. Muna kuma niyyar auna hanyoyin da Putin yake bi yana samun kudade da suke bashi damar cin zarafi, da kuma auna kamfanoni da shugabanninsu da suke goyon bayan munanan ayyukan. Hukuncin ya hada da katse tallace-tallace da yammacin duniya a manyan gidajen talabijin guda 3 da suka fi shahara a Rasha, da suka hada da Channel One Rasha da Rasha One da kuma NTV, wadanda Amurka ta ce suna kan gaba wajen yada labaran ƙarya game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, wasu mahala sun kashe akalla mutane 35 ciki har da jariri a wani samame a wani wurin haƙar zinari a Ituri a arewa maso gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo mai fama da tashin hankali, a cewar majiyoyin cikin gida. Wani jami'in yankin Jean Pierre Beclesende mai kula da matsugunin Mungwalu a nan Ituri ya ce kungiyar 'yan bindiga ta Kodeyo ta kai hari akan ma'aikatar haƙar zinari ta Artisanal. Beclesende ya ce 'yan bindigan sun kai hari a wani wurin haƙar zinari a sansanin Camp Blanquet, an kuma ga gawarwaki 29 a wurin, yayin da aka kuma gano wasu gawarwaki guda 6 da aka kona su kuma aka binne su a wurin. A cikin waɗanda suka mutu akwai jariri mai watanni 4 a duniya. Ya kara da cewa fararen hula da dama suka bata, kuma ana nan ana ci gaba da binciken waɗanda suka batan. Kungiyar Kodeyo da ta kai harin, kungiya ce ta siyasa da addini da take ikirarin kare muradun al'ummar kabilar Lendo ta ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
Nan jima kaɗan za mu kama kusauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda duk inda aka duba batun siyasa musamman na tsaye da 'yan takara shi ne ya fi ɗaukar hankali. Wakilin Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
yayin da gugurar siyasa ta so makadawa tarayyar Najeriya al'amuran siyasa da yan siyasa na so madakon sabon solin siyasa musamman ma na irin hanyoyin da za su ci na cimma zaben shekarar 2023 ta konfansin samun nasara ga zaben irin wannan da shine fatan kun yan siyasa tarayyar Najeriya ga sai a jihar Borno an samu dan kuriya kwaya soyayyen lamari a harkokin tafiya wanda a gwamnatin jihar Borno Professor Babuka na Umar Zulum yace wasu kungiyoyi 179 ne suka saya masa fim don tsayawa ta karin shugabancin jihar Borno karin na biyu a matsayin tsayayyen gwamnatin jihar wanda ake gani wannan wata hanya ne na kokari raba gari tsakanin sassahon gwamnatin jihar Borno Senator Kashin Shatima bayan alƙawarin da suka yi da kuma ake tajjace cewa wali dai zai yi kawai ne ga wanda raga mulki wanda ake tajjitan cewa tsohon gwamnatin jihar Borno hakan bai masa dadi ba ko ayan kwanakin nan ma Professor Babaga da Umar Zulum ya rushe dukkanin yan majalisun zartarwa na jihar Borno wanda kuma game da hadin gambiza ne tsakanin tsohon gwamna da kuma shi gwamna mai ci a yanzu wanda ake ganin cewa gwamnan yayi hakan ne saboda dokan matakin miliyon nasa kawai kan raga mulki ga kuma wanda ke ganin sun yi amanna da irin tafiyar sa gwamnan jihar Borno Professor Babaga na Umar Zulum mutum ne mai tagomashi a idon duniya baki daya wanda ya risa wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka bayyana lallazu na cewa gwamnatin ya sake tsaya wannan takara kamar abinda wasu suke cewa
suna alaji lawal gai ana cewa ma baba gana Umar Azumin moto ni ina siyasa tun zamanin GNPB amma ban taba gani gwamnati kamar shi Borno da kowa anan cikin garin ma ba wanda zai kwata ya baci a gidansa balle ma kayuka da to yau yanzu alhamdulillah yanzu kayuka an yi kyau yayi kyau cikin Maiduguri yayi kyau don saboda haka shine sanayin da Allah ya kawo mana sauki
sunana barista Adamu Yan Bulama mun san shi yana da wani ra'ayi muna roƙon sa yayi hakuri sai ya ce shi kenuwa dai zai yi tunda ya faɗa a baya ma shi in yayi guda ɗaya ma ta ishi shi shi yasa ma muka yi a roƙo yanzu ita yi muka ja hankalin ita kuwar jam'iyya ta ƙasa ta yi hakuri ta duba koken mu form din nan da za a saida na shugaban jam'iyya a na shi wanda zai tsana takarar gwamna muna so ya zama an saida shi ne ma shi Professor Babaga na Umar Zulum shi kadai
sai dai la'alamu irin wannan tafiyar wasu su bai masa dadi ba wannan tunda suka fara bayyana irin ra'ayi yunsu na gwamnatin zaren gwamnan jihar Borno a matsayin dan takarar daya tilo wannan har ma suka yi kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta da kanta sai da form din ma kowane dan takara face shi gwamnan jihar kaɗai ga yadda martanin da wasu jama'a ke yi game da wannan lamari
sunana Malam Hassan to ka san mu yanzu lamari na siyasa tunda dai an ce an saya masa za mu dai ce an saya masa amma gaskiyar magana mun san irin hankalin yanzu ya zama na kawai duk wanda ya tashi ne ma sai a ce saya masa form a kai yanzu gwamnoni da yawa sai a ce an saya musu form gwamnoni da yawa sai a ce an saya musu form amma in ka tambaye mu talagawa za mu ce kawai dai Allah raka taki gona ba ruwan mu da irin wannan harkoki to ai ka san jami'a kuma babu adawa ai ba za ta yi kyau ba shi yasa ai kake ga duk abubuwan da gwamnoni suke yanzu a kasan nan saboda adawa ne babu shi kamar ma a cikin Borno babu adawan ai da yawa to kaga duk inda babu adawa kuma ai ya zama shirme
sunana Ali Yalo to har ga Allah mu wayanda muke ganin wannan lamarin amma kuma shi dan siyasa a ce shi kadai zai tsaya akan takara a ƙasa a state na shi din ni ina ga kaman a ra'ayi na gaskiya haka din akwai wani gyara a ciki ya kamata a ce akwai ƴan adawa dan saboda ita kanta siyasar ma dama ana yin ta ne wancan ya fito wannan ya fito sai a zabi mutane sai zabi shan ransu eh kaman haka din ina ga kaman ni a nawa ra'ayin fa kaman zai fi cancanta
yanzu ji abin cire a gani shine irin yadda za ta kaya tsakanin tsohon gwamnan jihar Borno Senator Kashin Shatima da kuma gwamnan mai ci yanzu Professor Babaga na Umar Zulum da dukkaninsu tsohon malamin makarantun jami'a ne Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda Biyu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausar Murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga babba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
a jiya Lahadi uwar gidan shugaban kasar Amurka Jill Biden ta kai ziyarar bazata a Ukraine inda ta gana da uwar gidan shugaban Ukraine Olena Zelenska a wata makarantar da aka maida ita matsuguni ga mutane da suka arce daga tashin hankalin da kuma hare-haren bomb din da Russia take kaiwa kasar Biden ta tsallaka ne ta kan iyakar Slovakia da Ukraine cikin birnin Ozhhorod a wani gefen kudu maso yammacin kasar bayan ta kai wa 'yan gudun hijirar Ukraine ziyara waɗanda suka baro ƙasarsu zuwa cikin Slovakia. Zelenska mai shekaru 44 a duniya uwar gidan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ta daɗe tana ɓoye kanta da 'ya'yanta biyu tun farkon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine makonni goma kenan. Jama'a Amurka sun ce uwar gida Biden ta sha tuntubar Zelenska a baya, kana sun yi musayar bayanai a cikin makonni da suka shuɗe. A ƙarshe, wani ɗan Falastinu ya mutu bayan da sojojin Isra'ila suka harbe shi yayin da yake kokarin shige katangar da jami'an tsaro suka kafa a kusa da shingen binciken sojoji a yammacin kogin Jordan, sa'o'i bayan da hukumomin Isra'ila suka kama wasu Falastinawa guda biyu da suka kashe mutum uku a wani hari a makon da ya gabata. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin sun gano wani mutum da ake zarge da yunkurin haura shingen tsaro ba bisa ka'ida ba a kusa da birnin Tulkaram da ke arewacin gabar yammacin kogin Jordan suka kuma harbe shi. An ce an ɗauki mutumin zuwa asibiti domin kula da lafiyarsa, sai dai rundunar ba ta ce komai ba akan halin da mutumin yake ciki, amma ma'aikatar lafiya ta Falastinu ta tabbatar da mutuwar mutumin. A wani lamari na daban kuma, ana zargin wani bafalasdi ne da ya dabawa wani ɗan sandan Isra'ila wuka a wajen tsohon birnin Kudus. Ɗan sandan sun ce mutumin da ke rike da wuka ya dabawa wani ɗan sanda wuka, sa'annan wasu jami'an da ke kusa da wurin a kofar Damascus suka harbe maharin. Ma'aikatan jinya sun ce jami'in yana kwanci a asibiti a cikin matsakaicin yanayi, sai dai har yanzu ba a bayyana halin da maharin yake ciki ba.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 da masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. A nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3 da kusan minti 14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Zauren matasa, ba sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa da VOA. Dake tabo abun da ke cewa matasa tuwo a ƙarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da yada da yaki da jayici, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin na zauren matasa, mun sauka ne a yankin Agadez na Jamhuriyar Nijar, inda wakili Muhammad Mahmud ya shirya mana zantawa da matasa kan illa ko akasin haka ta dakatar da shigowar bakin haure yankin. Matakin dai yana da zumbura na matasa amfani da damar wajen tafiya yawon duniya kasashen Turai. Shin me matasan yankin ke cewa ne kan yadda matakin ke shafar rayuwar al'ummar Agadez?
Allah kuke kamar dai ciyawar nan da kai nawa
kaga disha an samu faduwa da kuma komawa ba sosai gaskiya kaga babu yadda za a yi mutunan da ya sabo ga harka haka yau farsa dai a ce an san ko shonga ba tare da an samu wata haraka bar zai rinka samu kusan ma abin da yake samu baya ba kaga ni dole hankalin shi ya tashi
to malam Idris Muhammad Ataka kai ma na ga kana so ka kai wani ɗan sokaci a kai
kalubale je na harko Hamid wanda ya je matasa shine fannin kuma bai sosai da matasa suka tsitsu kansu a ciki na harin dai wasu daga ciki cikin irin wannan hada-hada ko in ce wannan harakar ta bakin haure suke samun abin da za su tufa makanuwansu asiri sai ga shi kwatsam gwamnati ta zo ta ɗauki wannan doka ta hana wannan sana'ar da yawa daga cikinsu ba su da ta yi sai wannan aikin da yawa daga cikinsu ba su iya wani aikin hannu ba su iya yadda za su yi ba kamar su cece kansu da kansu in ba wannan aikin mutum da wasu duka abin da suka sa gaba ta wannan fannin ne na wato samowa da kaiwa tunda wasu daga cikinsu aikin su sai su samu wani abu da ake ce ma fasaje su kai ma shofer ya dan ba su wani abu wasu kuma su suke harakan masu shoferori ne wanda su suke kaiwa sai aka waye gari babu irin wannan harakat daga cikin masu samowa suna kaiwa akwai matasa da yawa wanda in ka diba a da irin harakar da suke amma a yanzu sun shiga kalubale sun rasa abin yi ma wasu daga ciki sun jefa kansu cikin shaye-shaye wasu daga ciki sun jefa kansu sace-sace wasu daga cikin matasan akwai wanda ba su ma san ta yi ba sai ka ji ana mutun ya susuce yayi wane ne ba susucewa ba mutun yayi rishin ta yi ne irin kalubalen da matasa suka fuskanta tun bayan da wannan doka ta fito
Safiya Ayuba a matsayin kita mace a can baya an kwatanta kamar aure da kanshi a lokacin da akwai hada-hada bakin haure ya fi tsada a matsayin ki na mace ya zaki kwatanta a wancan lokacin da yanzu
Awon da lokaci ne yanzu hajjibe ce gaskiya malumai na jaha ko ice na nishar gabaki dai suna bada kokari akan bisa sani kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sama arme wanda yake da sadaki kalilan albarka kuma sun ba da bakin irin gudunmawa a bisa kan wannan abun sai dai in ce to alhamdulillah bisa dai sani dai akan gashirce wannan abu ba ko ni ba saboda fuskantar talauci da ake kai shi yasa suka ba da karfi bisa wayi mu mutane kai abinda addini yake daya a lokutan baya da ake samu basu ba da ƙarfi bisa tani ba saboda ka a fuskanci wa'annan matsalolin na mace-macen arni a yanzu suka ba da ƙarfi bisa abin sai dai mu ce kawai an gode mu Allah
ya ake yin aure a wancan lokacin da yanzu
a wancan lokacin musamman aka ce maka yarinya ma fannin kabila ce wanda ya shahija a gadi zaka gani yarinya guda wanda za a doki sadaki kan kaya kan ni duka sai a doke su complete a ba da wajen miliyan 3 miliyon ka za a kawo raƙumi a yanka sa a yi menene sabogi yawon sabga ma kadai sai a yi sati guda ana yawon lalle da ke saboda ƙarshen cewa wai abu ya wadata gidan kowa yana son yi sabga saboda komi ya wadata a yanzu wuni ɗaya ake yi ranar ɗarmin arme ranar agai ran na an yi da komi saboda abin nan shine za a sarrafa a lokacin nan
duk illolin wannan
duk illolin da ya kawo koma bayan a bisa kan rashin safara gata bakin habi sannan kuma na biyu daman nashi dan uwa na ya ce bisa harkar libi da ni da alishe da ake zuwa inda zaka yi lissafi ba ma sai an gaya ba yau latti da zaka gani a kasuwar sol wallahi kamin ya samu kasuwanci ciniki yana gengedi bisa ta kare mu tun daga nan da zaka gani latti da bakin kasuwa yana bakin shago shi yana gengedi kenan babu kiyar kenan babu abun da yake zuwa yana tsawa matasa zaka ji sun bude baki sun ce da talautin Niger ga rahoton neto me yake nufi haka nan kenan gara su tahi kasashen wai in ma ran su ya fita ne sun sadakta saboda ba a tanadan musu komi ba illa halaka babu komi in ka zamna ma zaman kashe wanda ne kuma zaka fada wani yanayin da kai da kanka ba kai tunanin ba a rayuwar ka duniya zaka yinta kuma talauci ne kai su turayen da suke mumu wanga abubuwan sai suka hore mu da talauci
kenan dole za a yi biyayya bisa abin da sai suke nuna mu dukiya kuma dukiyar nan fa aka ajiye hankali ba ta kowa bace ta muci amfanin mu ne yo in kai lissafi ga misali da na samu wanda yayi energy solar Nigeria ne ko African ne amma ya akai nationality suke sauya ma saboda sun san amfani ne a gare su to me yasa su kuma mutanen mu masu hannu da shuni ba su kishin kai ga matasa su bude wata ma'aikata babba wanda matasan da suke zaune za su ba su hannun jari menene hannun jari yanzu duka ya kama bisa faran ami economics banda kanan matarka dan ɗan uwarka arzikin ku yana ta yawo cikin gida in ba ka san mutum ba ka mishi hanya kai kuma ba ka san ba wannan naka wadatacce ne
kamar gwamnati ba ta bullo muku da wani tallafi ba bayan da aka dakatar da kamar wannan safar a bangaren mata
tallafi inda mazaje suke kama kudi in sun gatai me yake da suna suka dauki bayan habai akwai wanda yace a wuni guda in ya fudda mota da me yana doka 1 million sai samis million guda da rabi shin an baka abinda ya tak abinda bai tashi ba duka me yake alisanin shi jika 500 ne in aka sarrafa abu kenan da aka ne na wannan da yace da a baka kishi gara a koya maka kama shi in mutanen ga sun dawo mu da wadda sana'a kamun ku kawo ga dokan mai karfi ku azata ku gayyace su wani abu ne kake gani kai zaka iya a cikin rayuwarka ku koyar da su wannan sana'a ku ba su jari bisa wannan sana'a sannan in yaso ku amince mu wa'inga turan da suke neman su mai da mu har yanzu muna cikin me yake da suna mulkin mallaka tunda har yanzu ba mu san menene muka dosa ba yo har ya kai inda ƙasa arje baka fata ta kai ta kuna a shekaran jiya rajedi akwai wanda suna kwana suka tashi suna kame nan nasu suna kwana yanzu sun kai shance inda ake aiki nan suke zuwa suke kama matakan da suke zuwa da ai ɗan bara ne suke kama su ne gwamnati yace ko to yanzu su ma da kansu da tsawon alshe abu har ya ishe su sai suka rinka shiga wurare suka sa masu fuskar su suka shiga suna kama matasan da suke aiki dan neman abincin su rike iyalansu ko su kula da uwaye yanzu da suka yi ta kama waɗanda suka tsere sun tsere waɗanda suke nan aka kama an kama sai suka je hawa na fudu etage suka tarda mutum yana kwana bagwari yana kwana cikin furgita da ya daga idan shi ma sai gani waɗannan tenin kin kewaye da shi furgita yi ta funetri ya yi sosai da ya faɗo ma hawa na fudu etage da ya faɗo ma kai ya fashi rai shi yana fita suna kallon shi amma kallon shi kaɗai suka rinƙa yi ba su dafa shi sai bayan sun yi da kama-kamin su sun tafi sannan dangi daga cikin waɗanda suka laɓe ba a samu kama ba suka nemo mota aka tai da shi kila wakala har yanzu ba a samu labarin ya mutu ko bai mutu ba amma a jiya da abin ya kai musu da iko suka zo fitarwa suka yi su da makami a hannu iko da nasu kenan ba san ba inda abu zai zuwa wanga abu ne wanda yake ana ganin shi kamar karamar fitina ce tana zuwa amma babbar fitina ce babba ce kuma ina kira ga me yake da suna masu hannu da shuni don Allah su diba matasan mu na kasan mu
ba sauraro da wannan zamu sake dasa aya 20 makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin Hamid Mahmud da sauran abokan aikin mu a jamhuriyar Nijar da ma muryar Amurka ni Nasura da Mu'allim Kaya da Nishira kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
kamar lagai da Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama na sharhin jaridun Najeriya
dan fara sharhin jaridun ne da jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa akalla mutane goma ne suka rasu sakamakon wata gobara da ta tashi a wani wurin hakan man fetur da ake yi ba bisa izini ba a jihar Abia bakwanni biyu kenan dai da fasho wani wurin hakan man fetur ba bisa izini ba a jihar Imo lamarin da ya sanadiyar mutuwa akalla mutane fiye da 100 sai kuma jaridar da Guardian na cewa akalla mutane 48 ne suka rasu a yankin arewa maso yammacin Najeriya sakamakon hare-hare na ƴan ta'adda. Lamarin da ya faru ne a wasu ƙauyuka guda uku da ke jihar Zamfara, kamar da jaridar ta The Guardian ta ruwaito. Protein na cewa ƴan bidaga akan babura ne dai suka yi duran miki a wannan ƙauyuka guda uku tare da harbin kan mai wadawabe, lamarin da ya haifar da hasarar rayuka na mutane fiye da 40. Sai kuma jaridar Dalilia daya daga cikin manyan labaran tana cewa a yau ne yajin aikin malaman jami'o'i na wucin gadi su fara da watanni biyu da suka gabata ke kawo ƙarshe. To sai dai kuma jaridar Leadership ta bayyana cewa wataƙila ta ci gaba da wani yajin aiki na dindindin idan har gwamnati ba ta biya wa ƙungiyar buƙatunta ba. A ranar 14 ga watan Fabrairu ne dai ƙungiyar fara wannan yajin aikin na wucin gadi wanda kuma ke kawo ƙarshe a yau Litinin. Sai kuma jaridar Blueprint daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban hukumar yaƙi da fatocin muggan ƙwayoyi da NDRE Brigadier General Buba Marwa ya barazana cewa hukumar daga yanzu za ta fara kwace kadarin wanda ake zargi da hada-hadan muggan ƙwayoyi a Najeriya. Jaridar na cewa a wata hira da ya yi da muryar Amurka, ko shakka babu matakin kwace dukiyar masu mu'amala da muggan ƙwayoyi zai taimaka wajen kawo ƙarshen dimbin arzikin da irin waɗannan masu hada-hadan suka tara, kuma ko da an ɗore su bayan sun fito ba za su samu abin da za su sai koma a kai ba, ji shugaban hukumar ta NDRE a hirar da ya yi da muryar Amurka, in ji jaridar Blueprint. Sai kuma jaridar Premium Times ya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sureka tare da wasu jami'an gwamnatin Najeriya sun yi kira ga masu kamfanonin jiragen sama a Najeriya da su dakatar da yunkurin fara wani yajin aiki da suka shirya a yau Litinin. Masu kamfanonin jiragen sama a Najeriya dai sun koka ne game da tsadar man jirgi wanda a da suka ce suna sayan lita daya akan naira 190 yanzu kuma koma naira 700. Hadi Sureka ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarinta na ganin cewa an samu daidaito na farashin man jiragen sama a kasar. Sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sauka a birnin Abidjan domin halartar wani taro na Majalisar Ɗinkin Duniya akan alginta muhalli da kuma hana kwararowar hamada. Shugaba Buhari dai shine shugaban shirin nan na Majalisar Ɗinkin Duniya na dasa bishiyoyi a nahiyar Afirka da ake kira Green World Africa. Babin Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
To madalla a gaida babban gidan Jibrin, don nan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bomb din Russia ya afka wata makaranta da ke dauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. Gwamnan yankin Luhansk da ake takaddama a kai, inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana dauki ba daɗi tsakanin dakarun Russia da na Ukraine, ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin, amma sauran mutane a makarantar sun mutu. Da alamar mutane 60 da suka rage a ƙarƙashin buragudai sun mutu, gwamnan Sahi Hadai ya rubuta a shafin sakonnin Telegram. Ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar bitalwalin Amurka OFAC a taƙaice ya bayyana sunayen kamfanoni da mutane da ya ce suna taka muhimmiyar rawa ga yaƙi da ƙasar Rasha ke yi, da suka haɗa da shugabannin gudanarwa na manyan bankunan Rasha guda biyu da wani banki mallakar gwamnatin Rasha da wasu rassa guda goma nasa, sai kuma wani kamfanin ƙera makamai da gwamnati ke goyon bayansa, da kuma guda uku a cikin gidajen talabiji da gwamnatin Rasha ke kula da su da ke samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasar, a cewar sanarwar ofishin. A ƙarshe, a jiya Lahadi wasu mahara sun kashe akalla mutane 35 ciki har da jariri a wani samame a wani wurin haƙa zinari a Ituri a arewa maso gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo mai fama da tashin hankali, a cewar majiyoyin cikin gida. Wani jami'in yankin Jean Pierre Beklesendi mai kula da matsugunin Mungwalu a nan Ituri ya ce kungiyar 'yan bindiga ta Kodeyo ta kai hari akan ma'aikatar haƙa zinari ta artisanal. Beklesendi ya ce 'yan bindigar sun kai hari a wani wurin haƙar zinari a sansanin Camp Blanquet, an kuma ga gawarwaki 29 a wurin, yayin da aka kuma gano wasu gawarwaki guda 6 da aka ƙona su kuma aka binne su a wurin.
To madalla gaishe ka masu sauraro a nan makarshin shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 ne yamma idan Allah ya kai mu za ku zo daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma lissafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata a adireshin mu na voahouse.com, amma shafin mu na Facebook.
yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ta ne gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya bada umarnin jama'a injiniyan mu ne Mustakar Mr. Fili Hashim Gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.